Mai saurari barkamu da wannan lokaci ta cikin shirin Najeriya a yau tare da ni Muslim Muhammad Yusuf daga nan Daily Trust. Idan aka ce ka zabi nawa za a biya ka a matsayin mafi karancin albashi a wannan yanayi da ake ciki, ta ina za ka fara? Mutane da dama sukan shiga taraddudi a duk lokacin da suke neman wani sabon aiki ko kuma dama ta zo musu. A wannan lokaci dole sai sun yi nazarin nawa za a biya su da kuma abin da za su samu wanda suka bari a baya. Lamarin da ya sa wasu suke ganin ya kamata hukumomi da ma'aikatu da ma kamfani masu zaman kansu su riƙa la'akari da wasu tsare-tsare idan har za su ɗauki sabon ma'aikaci a wannan gaba domin sauyin yanayi da aka samu da kuma matsin tattalin arziki. Shirin Najeriya a yau ya tattauna kan abin da ya kamata a ce mafi ƙaranci mutum ya yi la'akari da shi kafin ɗaukar sabon aiki ko kuma ta ɓangaren biyan kuɗi da kuma abin da kamfani ya kamata su yi la'akari da shi. Bari mu fara jin tabakin al'umma. Idan aka ce za a ba ku dama mafi ƙaranci, menene za ku iya la'akari da shi?
Na Nazir Muhammad. A gaskiya gani na a wannan ƙasa da muke ciki, duba da yanayin inflation, tsadan kayayyaki yayi yawa, bai kamata a ce za a iya biyan ma'aikaci ƙasa da 100,000 ba, ko da kamfani ne ko da ƙarƙashin gwamnati ne. Idan muka duba ko waɗanda za su je wajen aikin su kullum sukan kashe kuɗin da ya fi 1,000. Idan aka yi lissafi 1,000 nan times 30 za ta iya bada naira 30,000, wannan banda abincin da zai ci, banda sauran uzururka, wanda magidanci ne ma zai iya kashe a kullun a gida ya cin 3,000 ko da ba yara. So aka yi duba da kudin zirga-zirga da kudin rashin lafiya da kudin abinci, gaskiya bai kamata ma'aikaci ya karbi kasa da naira 100,000 ba, saboda tsadar rayuwa da ake ciki. Idan za a duba da yanayin rayuwar nan, gaskiya dole ma'aikaci yana buƙatar a sama masa sauƙi.
Albashi mafi ƙaranci abin da ya kamata mutum ya karɓa ga matashi mai iyali wanda yake da iyali ɗaya haka, da yaro ɗaya haka ko yaro biyu, mafi ƙarancin albashi gaskiya a ni nawa ra'ayin mutum a bashi 150 mafi ƙaranci kenan. Idan kuma mutum yana da iyali wanda family ne haka, ya kamata a ce da albashin shi ya kai 200 mafi ƙaranci. Saboda ni gaskiya a nawa ra'ayin, idan har baran dinga samun albashin da yake 150 ba a mafi ƙaranci ina da iyali, gaskiya gara na ci gaba da aikin hannu da nake yi, wanda idan na hada abin da nake yi a aikin hannu in kai comparing nashi da abin da wanda yake daukan albashi 30 ko 40 a wata, in ka hada za ka ga akwai bambanci sosai da ni abin da nake samu a kullum ni a matsayina na mai aikin hannu kenan. Shine kawai dalili na.
Gaskiya a daidai wannan lokaci, idan aka ce mutum zai karbi aikin gwamnati, to ina tunani a nawa fahimta kamata a ce akalla karamcin albashin sa a ce ya kai 100,000, duba da yanayin tsadar rayuwa. Sannan irin wannan tsarin da na yi, shi ya kamata a ce ma'aikatu da kuma gwamnati sun duba, sun zauna su yi nazari a kai domin a sauwaka wa ma'aikata da kuma al'umma gaba ɗaya wa'inda suke wakilta. Saboda idan ka duba yanzu komai ya tsada, kama da kan abinci da dai sauransu. So ka gani ko idan kana so mutum ya ma aiki mai kyau ko kuma ku ji daɗin aiki, to dole ne ya kasance kai ma kana mishi ihsan mai kyau wanda zai sa ji daɗi ya ci gaba da aiki.
Na zanta da Sagir Baba Nationalist, wani mai ba da shawarwari kan gudanar al'amura musamman ma matasa masu sabon jini da ke neman aiki akai-akai.
Mafi ƙarancin albashi da ake kallo a Najeriya yanzu, da ake maganar 30,000, wanda akasarin gwamnoni ma ko shugabanni ko ma'aikatu a matakai daban-daban ba sa iya biyan wannan ma kuɗin a matsayin mafi ƙarancin albashi. Kuma idan mun kalli yanayin rayuwa na abubuwa yadda suke ƙaruwa, farashin kayan abinci, farashin abin da ya shafi sufuri da abubuwan da ya shafi harkokin kiwon lafiya da ilimi da shauran abubuwa makamantan wannan, da harkokin sadarwa na wayoyi na abin da ya shafi computer printing abubuwa da shauran abubuwan da muke mu'amala da shi ne yau da kullum, magani da abubuwa na ci bane da shauran abubuwa na mayukan da ake sai na hidiman gida da shauran abubuwa makamancin wannan, ina ganin akalla ya kamata karancin albashi ya kai naira 200,000 a Najeriya. A kuma bangaren kasuwa da bangaren ma'aikatan gwamnati ma ya kamata kai ya zamana yayi kasa da 200,000, ta yadda ma'aikaci zai iya cire naira 500,000 a kullun ya yi cefane kaman 3,000 kila ma a safa ba abinci kenan. 3,000 a ce za a ciki za a siya mudin shinkafa a dan yi cefane ko wani abu makamancin wannan, a ce 2,000 da za a dan ajiye 500 na wata lalura ko kati ko wani abu na iyali da shauransu, sannan 1,500 na zirga-zirgan yanda za a je wurin aiki a dawo a dan wannan tsakankanin cikin yan waɗannan ranakun da ba a yake, a ce wani abin za a tattala domin harkokin gudanar da zumunci ko wani abu makamancin wannan. Idan ka lissafa za ku ga a cikin wannan kawai a wata sai an kashe fiye da 150,000, to sa a ce zai ware 50,000 kuma a gefe, ma'ana kowane wata zai ware 50,000 a domin maganan kuɗin haya, magana na rashin lafiya, maganan makarantar yara ko wasu da yake taimako ko wani abu makamancin wannan. Saboda da zaran kana aiki, ƴan uwa da abokan arziki, dangi da abokai duka suna ganin cewa kai ka taka wani tsandauri wanda suna tunanin zaka taimake, zaka ba su wani tallafi a cikin rayuwarsu. To a cikin babin hakanan za a nemi yadda za a yi dai a yi wasu hidindimu. Don haka in dai ana so ma'aikaci ya samu natsuwan aiki, ya samu daman da zai gudanar da abubuwa, sannan ya iya kauda kai ga wasu abubuwa na cin hanci da rashawa da yadda wasu kuɗaɗe za su zo ta gefe, ya tunani ya karkatar, to wajibi ne a yi tunani yadda za a inganta rayuwarsa. Saboda ni ina cikin waɗanda suke goyon bayan ra'ayin cewa matuƙar da gaske ake so a yi yaƙi da cin hanci da rashawa, wajibi ne a inganta albashin ma'aikata da kuɗaɗen hutu da abubuwa makamantan wannan. Sannan ya zamana a ce kan ma'aikaci ya wuce 25 ga wata ba a biya shi kuɗaɗen albashinsa ba. Idan mun lura akasarin unguwanni ma'aikata suke karya shaguna na waɗannan unguwannin, saboda bashi yau in sun ci bashi a nan sun gama ci sun tara kuɗi, gobe sai su gudu su je can shagon nan ma su ci inda ba a san su ba. Da haka sai ka ga idan kuɗin ya zo yadda sai a tara ma'aikata watanni ba a biya su kuɗi ba, lokacin da kuɗin za su zo ma sun riga sun gama kashe su. Shi yasa ma'aikata da dama sai ka gan su a jigace a yaƙune, kuma iyalansu ba su da lafiya ko wani abu, da yawa an ta gayyara su an maida su ƴan maulan ƙarfi da yaji. Mutane suna da aiki amma ba su da aiki, kuma da yawa mutanen da suke ganin wai ko ba da palliative na tallafi ko wani abu makamancin wannan, waɗannan temporary abubuwa ne wanda ya kamata ya zamana a ce akwai kyakkyawan tsari na inganta rayuwar ma'aikata da waɗanda suke aiki na gwamnati da waɗanda suke na 'yan kasuwa, domin ya zamana a ce ana iya yin noma su kansu zama manoma, wanda da za ka ga ma'aikata da dama suna noma da gonakai da shauransu. Yanzu matsalolin tsaro, don haka wajibi ne gwamnati a miƙe wurin magance matsalolin tsaro, kuma a samar da tsaron lafiya da kwanciyar hankalin ma'aikata. Wannan ne zai rage matsalolin cin hanci da rashawa da ake gani, da matsalolin rashin kishin aiki da zuwa aiki a latti da wasu abubuwa makamantan wannan, da yadda ma'aikata idan sun ga wani dama suke amfani da wannan daman domin su dama ko a haɗa kai da su wurin cin dindiniyan abubuwan cigaban ƙasansu ko wani abu makamancin wannan.
Shirin Najeriya a yau kuke saurare daga nan Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na aminiya.ng ko kuma ta shafukanmu na sada zumunta na Facebook da Twitter da Instagram Aminiya Trust, ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple Podcast, Google Podcast, ko Buzzsprout, ko Spotify, ko kuma tunin radio. Ana jin shirin ta trustradio.com.ng da kuma ta tashoshin FM da kuke sauraron mu a wannan lokaci. bari mu karasa da jin jawaban da Sagir ya faru kan wasu abubuwa da ya kamata hukumomi su duba da kuma abin da kai kanka a matsayin matashi mai neman aiki ya kamata kalla.
Duk karancin albashi da rashin lura da haƙoƙin su da ma'aikata su gama aikin ma sun yi shekaru kuma haƙoƙin su ya fita sai an yi wasu aikace-aikace na cin hanci ko an nima kamun kafa da wasu ma kafin a biya ko wani abu makamancin wannan duka koma baya ne a cikin tsari na aiki a ƙasa wanda duk ƙasan da su san muhimmancin ci gabanta za ka gabata wasa da albashin ma'aikata ba ta wasa da haƙoƙinsu ba ta wasa da abubuwan da ya shafi ci gaban ƙasan domin waɗannan ma'aikatan su ne ƙashin bayan ci gaban al'umman ƙasa domin su ne ake danƙa musu amanan dukiyoyin al'umma kuma su ne suke gudanar da harkokin da gwamnati ke gudanarwa a matsayinsu na wakilai ko shugabannin al'umma wanda aka yadda aka amince su sarrafa wannan kuɗi domin a samu ci gaban da ya kamata wurin kawo hanyoyi da asibitoci da abubuwan ci gaba daban-daban na rayuwar al'umma. Don haka yana da matuƙar muhimmanci a inganta albashinsu a duba tsare-tsaren abubuwan da zai kawo ci gaban da ya dace a ƙasarmu.
Mai sirare da haka shirin na Najeriya a yau zo ƙarshe. A madadin sauran abokan aiki, Muslim Muhammad Yusuf nake cewa ku huta lafiya daga nan Daily Trust.